Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 5 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe daga Najeriya ne tare da wakiliyarmu Ruqayyah Basha, inda a yau shirin namu zai tattauna akan yadda kafar sada zumunta take taka muhimmiyar rawa a cikin rayuwar al'umma, musamman ma ga matasa. Baya ga haka kuma za mu leƙa filin girke-girkenmu, sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro, barkanku da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon zango na shirin yau da gobe. Shirin da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC. Sunana Ruqayyah Basha da zan gabatar da shirin yau da gobe na wannan rana. To madalla. A cikin shirinmu na yau, mun gayyato mata domin su bayyana mana amfani da illar dandalin sadarwa a zamantakewarmu na yau da kullum. To manyan baƙinmu za mu so ku gabatar da kanku.
Sunana Malama Nafisa.
Sunana Sa'adatu Muhammad.
Sunana Maryam Sule.
Sunana Usman Kazaura Abdullahi.
To Malama Nafisa, in muka fara da ke,
muna wani rayuwa ne da yanzu mata ba sa rayuwa sai da dandalin sadarwa, ma'ana social media kenan. To kuma shi wannan social media din ya kunshi ababe da dama, akan sada zumunta da shi, akan yi kasuwanci da shi, akan koyi abubuwa da dama. A gefe guda kuma in aka koma gefen rayuwar aure, yakan wato samu yakan kawo nakasu a cikin rayuwar aure, kuma wani lokaci yakan gyara rayuwar aure. To me zaki iya faɗi mana a waɗannan bangarori da na tattabo?
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To abinda dai zan ce akan social media, of course social media ya zama kaman wani bangare na cikin rayuwarmu. Muna yin kaman rayuwa in the literal way, ba za a taba yi dai rayuwa babu social media ba misali. To amma abin nufi a nan shine ita social media tana da illolinta da kuma amfaninta. To babban abin da dai mutane za su kiyaye akan shine duk yanda za ka yi, ka yi kokari kai amfani da wannan social media din, saboda ba za mu iya cire shi a cikin rayuwarmu ba. Ya riga ya shiga cikin jininmu da rayuwarmu da komai, saboda yanzu haka mutum ba zai iya zama ba waya na minti 15 ba, in dai ba bacci kake yi ba. Dole sai da waya a hannunka, kuma sai ka shiga can ka fita nan. To amma abin da ya kamata mutum ya kiyaye shi ne, ka san cewa in ka dauki wayan ko ka shiga cikin kowane irin app ne ko kowane irin social related media din ne, ka san me ya kamata ka yi. Lokacinka ya tafi a banza, ka rika justifying me na karu da shi, idan na shiga nan me na koya ko me na karu da shi. Saboda kin ga yanzu in kika duba abin da social media yake jawowa, tun daga kan yara kanana har zuwa waɗanda suka kai shekara 60-70, yana da illa akan kowa. Illa shi is across the board. Ba za ki iya cewa wai iya waɗannan yake abin nan affecting ba. Yana shafan kowa da kowa. Mace ce, namiji ne, mata aure, mara aure, saurayi ko tsoho, duka. Musamman ga 'yan matanmu, kin ga yadda muke fama yanzu da 'yan matanmu akan harkar social media, yana lalata tarbiyya. To wani gefen kuma ga kuma yana kuma gyara tarbiyya. To ya dai danganta da kai yanda ka sa za ka yi amfani da shi. Abin jan hankalin akai shi ne, ba za a ce a daina amfani da shi ba, ba zai yiwu ba. To amma a rika amfani da shi in the positive way. Ka tabbatar ka yi amfani da shi ta hanyar ta kamata, ta hanyar ta dace. Me ka karu da shi, me ya kamata na yi a ciki, a wa'azi na vinaji, a wani abu nake koya mai amfani, har sana'a ana koya kin ga ta cikin social media. So likewise kuma in ka biye shi again zai iya tabbatar rayuwanka gaba ɗaya, kuma wasu matan ya kashe musu aure, wata an yi niyyar aure da miji a zo a fasa, duk saboda irin wa'annan haka ne.
To malama Sa'adatu Muhammad, in muka dawo kanki, me zaki faɗi game da abin da ya shafi rayuwar mata a wato social media?
Eh to alhamdulillah, social media gaskiya yana taka muhimmiyar rawa wajen bata tarbiyyar ƴa mace har da ma maza, amma musamman ma ita ƴa mace. Mu dauka yanzu inda aka ce macen aure, tunda magana aure ake yi, idan zaki wannan social media din ya kamata a ce ki tabbatar ke cewa matan aure ce, duk abubuwan da zaki yi da sauransu wajen mu'amala haka da maza wa'anda ba muharramin ki ba, ya kamata ka yi taka tsantsan saboda kare ma mutuncinka da mutuncin iyayenka da kuma ƴaƴanka nan gaba, in kana da su ko kuma in zaka yi su nan gaba. Haka kuma kazalika shi ma ɗa namiji, akwai wani abin da muke cewa duk abin da ɗa namiji yayi wai ado ne akan ƴa mace. To ni a zahirin gaskiya ina ganin babu wani, ko a shari'an musulunci babu wani abin da aka ce haramun ne ga ƴa mace kuma a ce halal ne ga ɗa namiji. Duk abin da mace za ta yi ya mata illa, namiji shi ma zai masa illa, kamar yadda ita ma idan ta yi zai mata illa ya tafi har zuwa jikokinta da ƴaƴanta, haka shi ma kazalika zai iya tafiya har ya taba mishi jikokin shi da ƴaƴan shi. Muna ganin irin abubuwan da suke faruwa kamar a social media, irin abubuwa na alfasha haka da sauransu. Kuma ya kamata duk abin da za ka yi ka tabbatar da cewa ko me za ka yi lallai fa sai Allah ya tambaye ka wannan abin da kake.
Akwai mata da dama, musamman ma 'yan mata wanda ba su da aure, da suke yin abubuwa da bai kamata ba a dandalin sadarwa kamar irin su TikTok. Su kuma fa me za ki iya cewa game da irin waɗannan matan?
To alhamdulillah, mata wanda suke irin waɗannan abubuwa wanda bai dace ba, su ji tsoron Allah, su sani cewa koda ɗan iska ne baya son ƴar iska ƴar uwarsa. Sannan duk abin da kike yi yanzu duniya an daina kiwon dabba, mutum ake kiwo, ba za ki san wannan abin zai miki illa ba sai nan gaba. Wata so nawa an sha a sa ranan aure ma sanadiyar haka a fasa, an sha ayi abubuwa na alkhairi za su zo su same ki sai a ce wance ai idan kai kaza kaza kaza, ba za ka sai kiga abu ya dawo ya lalace. Saboda haka ina kira da su ji tsoron Allah, kuma su kare mutuncin da darajar gidan da suka fito da kuma ƴaƴayensu nan gaba. Saboda ɗanka ba zai alfahari da kai ba matukan kana aikata wani abu na alfasha, ki san cewa da ki zama uwa nan gaba kuma mai bada tarbiya. To in baki zama mai tarbiya ba, ba yanda za a yi ki bada tarbiya.
To su gefen maza kuma fa?
Eh, su ma gefen maza su ji tsoron Allah. Kar ka ɗauka kamar misali da kika ce TikTok za ki samu maza za su zo su hau su buɗe live suna zancen basa da mata, saboda shi yana ganin ai shi namiji ne. To kai ma ka ji tsoron Allah, ni a nawa yanda aka ce mace ba za ta iya, namiji ba zai iya fasa auren mace saboda ɗan iska, haka kazalika mace ma za ta iya, in mai daraja ce kamar ni ba zan iya baka ɗana in ba na tsatsi ba ne kai ma. To su ma su ji tsoron Allah, kuma ka sani duk abin da kai za a yi maka kamata din tidan, in ka ɓata ƴar wani kai ma za a ɓata naka, duk yanda kai da ƴar wani haka kai ma za a yi maka, kuma ba za ka ji daɗi ba. Saboda haka kai ma su ma su ji tsoron Allah, su san za su zama uba masu kuma su ma ba da tarbiya.
To har wa yau dai a cikin social media akwai mata da dama da suke yi tura saƙonni tsakaninsu da mazan da ba muharramansu ba.
To alhamdulillah gaskiya wannan suna yin babban kuskure, saboda ya faru da dama kuma mun gani ko kwanan nan ma mai wani shari'a mai kaman haka. Zaki ɗauki jikinki ki tura ma namiji yayin da yake jin san ki kuna soyayya da shi. To da zaran wani matsalar ta zo ta shiga tsakaninku, sai yayi kokarin wulakanta ki da wannan, a lokacin sai ki da kuma kina da na sani, wanda kuma lokacin is too late to cry, ya ga lokaci ya kure miki zai wulakanta ki. Abubuwan sun faru da dama, akwai wani ma da na gani kwanan nan ma ya fito yana irin ikirarin cewa ni na ga kazanki, na yi kaza da ke, na gama da ke, kuma daga baya ki dawo kina da na sani. Babu amfani, saboda haka su ma ina musu kira da su ji tsoron Allah, maganin kar ayi aka ce kar a fara. Wasu kuma mazan za su yaudare ki ne sai kin tura karaitin nan naki ko kin tura abin da suke so, daga baya su zo ma su yi neman su rika karban kuɗi da wannan tsaraicin, su ce ko ki tura mana kaza ko kuma in yi, saboda ya faru da yawa mun gani kuma abubuwan da suke faruwa kenan. Saboda haka gaskiya mu dinka kiyayewa irin wannan kar zafin so yanayin son da kike namiji ya sa kike ki rika irin waɗannan ayyukan da na sani.
Don muka koma gefen su kuma maza din, za ki ga akwai maza da dama wanda suka ba wa social media muhimmanci, wanda hakan ya sa ba sa ba wa matansu lokaci kenan a gida. Za ki ga kici-kici yana gida minti ɗaya biyu ya taɓa waya, minti ɗaya biyu ya taɓa waya. Ba mamaki kuma matar shi ba ta ma social media. Su kuma waɗannan irin mazan ba.
Wannan shi ne topic ɗin da na je da drama a TikTok. Gaskiya ya ji tsoron Allah. Matanka ka rika daukar ta da daraja da sauransu. Mace idan baka dauke ta da daraja ba, ba za ka taba daukan ka da daraja ba. Duk lokacin da matarka ta ga kana wulakanta ka, dan kaman wulakanci ne a ce kana tare da matanka kuma kana mu'amala da wasu a gabanta a social media, tana kallo ba ta da, kana nuna ma duniya ma kai ba ma mutum nagari bane, kuma kai ba baka dauki dan adam ma da muhimmanci ba, saboda ita ma mutum ne, in tai maka ba za ka ji dadi ba. Ya kamata idan har kana gida, in ma kai dan social media ne, kana gida, idan ka shiga gida ya zamana ka ba wa matanka lokacinta, hakinta, ka aje wayar, in baka nan sai ka yi abin da za ka yi ba tana. Saboda haka ni gaskiya shawaran da nake ba su ma su ji tsoron Allah, kamar yadda ake ce aka duk abin da na faɗa ɗazu, na ce duk abin da kai za a tambaye ka, haka sai an tambaye ka akan wannan hakin nata.
To a ƙarshe kuma duka wannan dandalin sadarwar yana da amfani kuma yana da illa. To ta wani irin hanya ya kamata mata da maza su bi domin su amfana da dandalin sadarwar?
Da gaskiya akwai yanayin da zaka buka amfana da shi, don akwai misali kamar yanzu in kasuwanci kike yi, kinga kina amfana da shi. Misali in kuma baki kasuwanci ba, in yawa ki fito ki yi wani kamar kira ko jan hankali wanda zai karar da wani dan uwanki, shi ma kin amfana da shi. Idan ma sana'a kike yi, suna nan da yawa ana suna sana'an su kuma suna samun kuɗin su. Ina ga wannan hanyoyin idan zaka bi da yawa da zumunci, duka wannan idan zaka bi zaka amfanar da kanka da kuma al'umma baki daya.
To ma sauraro, kada je ku sha'afa, kuna sauraron shirin yau da gobe ne wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC. Yanzu za mu je ga hutun rabin lokaci, kana muka dawo shirin namu zai dora.
To Malam Usman Kazaure Abdullahi, in muka dawo kanka, muna cikin wani zamani ne yanzu da dandalin sadarwa, ma'ana social media, yana taka muhimmiyar rawa a cikin rayuwarmu na yau da kullum. Wani irin jan hankali da kira za ka yi wa wato al'umma, har ma da ma'aurata, kan abin da ya shafi social media?
A gaskiyar magana, social media yana da matukar amfani, amma ya danganta kai wanne bangare ka dauka. Idan ka dauki mai amfani, za ka ga amfaninsa. Idan ka dauki akasinsa, abinda zai faru kenan. So alhamdulillah social media yana da kyau, amma sai an bi shi da yawa sai an yi takatsantsan, saboda baka san wanda ya rubuta abu ba, baka san wanda ya yi wata murya ka ji kai amfani da ita ba, baka san shi ba, baka da tabbas ina ne, sai kana buƙatar sai kai verifying. Shi yasa ko labari ne ake ji a social media, ba kowanne bane zaka yadda cewa labari ne mai inganci, sai an bincika. Yawa, so saka gaskiyar magana social media yana da kyau ta wani bangaren, amma akwai kuma challenges da yawa a social media wanda ya kamata a tace. Kai ma in labari ya zo maka daga social media, yana da kyau ka tace kafin ka kai shi gaba.
To akwai kai hakuri kan social media din da still akwai ma'aurata da suke amfani da social media din nan ta hanyar da ya dace, akwai kuma wanda suke amfani da shi ta hanyar da bai dace ba, kamar yadda ka faɗa. To in muka koma gefen yanda mata yanzu suka mayar da dandalin sadarwa kamar abu ne da ya zama dole a cikin rayuwarsu, zaka ga hakan kuma yana haifar da ƙalubale sosai cikin rayuwar aurensu. Wani irin kira da shawara zaka ba?
Well, kiran dai shine saboda shi social media halin da muke ciki yanzu ya zama kamar wani wutan daji ne. Idan ma ka ce ba za ka yi amfani da shi ba, babu ma yadda za ka yi, ka ce ba za ka yi amfani da shi. Idan kai ba ka yi amfani da shi ba, ƴaƴanka za su yi amfani da shi. Idan matanka ba su yi amfani, dole sai ka samu ta wani bangare naka wanda yake amfani da social media. Ki duba bangaren sana'a. Yanzu sana'a da muke yi yanzu, kin ga ba irin ta da bace. Sana'o'in da mutane kana daga gidanka zaka yi sana'a da social media, ko ba haka bane ba? In kika duba yanzu COVID-19 da ya faru a duniya gaba ɗayanta, ya canja tunani da kuma yadda mutane suke yin al'amura. Ki duba yadda lokacin ba a fita, ba a zuwa ko ina, amma still rayuwa ta ci gaba. Amma waɗanda suka ji daɗin wannan rayuwar, in kin duba kin yi bincike, zaki ga mafi yawanci masu mu'amala da social media ne. Yawwa, idan kai kasuwa kake zuwa ka je ka kasa kaya a lokacin COVID-19 ba za ka iya fita ba. Amma mutanen da suke amfani da social media suna daga gidansu suke sayar da abinci ta hanyar social media. Masu yin azuzzuka a masallatai da aka rufe, da coci-coci da aka rufe ba a zuwa, mafi yawanci daga gidansu suke yi, daga ɗakunansu suke yi su tura. Ba ma kuma kuma labarai, dama labarai shi, dama mafi yawanci dama shi kana yawa ta social media ya fi ƙarfi, saboda waɗansu wuraren duka sun zama a rufe. To a gaskiyar magana suna da rawa da suke takawa, ba za ka iya yanke alaka da su ba, zai yiwuwa, saboda kamar yadda na faɗa a farko, kamar wutan daji ta riga ta zo, dole ka anshe shi, amma kuma ka anshe shi da idan basira. Kar ka ɗauki komai a gidaje, yadda mutane suke rungumar social media, ki ga mata har maza da ƴaƴansu gaba ɗaya sun zo sun sa suna ɗaukan hotunan kawunansu suna tallatawa a social media. A gaskiya yana da illa, yana da illa, saboda gida sirri ne tsakanin kai da iyalinka. Bai kamata abin da yake cikin sirri a cikin gidanka ko ɗakinka ba ya zama duniya suna kallo. Saboda idan a lokacin da kake yi wani abu na ɗaukanka, daga baya idan hankali ya zo maka, za ka gane kan cewa ka yi kuskure, kuma kuskure ne wanda ba zai yi gogo ba, banna ta riga ta yi. Idan ka ɗauki waɗansu abubuwa naka wanda bai kamata wani ya sani ba, ka tallaka a duniya, wallahi ka riga ka yi kuskure. Yana da wahala ka kankare, saboda ina kira ga mutane kan cewa duk abin da za su yi amfani da shi gurin social media, su yi tunani, su yi takasansa, su san kan cewa wannan abin da za su yi ya dace, su tambayi kawunansu. To ni shawara na kira.
To Maryam Sule, in muka duba yanayin rayuwar yanzu, za mu ga cewa ba a yin, ba za ki iya rayuwa na minti biyar ba tare da kin taɓa wayanki kin shiga dandalin sadarwa, wato social media ba, wanda ya kunshi Facebook, Instagram, TikTok da dai sauransu. To a matsayinki na matashiya, ko in ce mace wanda take dandalin sadarwa, me za ki faɗa game da abin da ya shafi rayuwar social media, wato dandalin sadarwa na zamani?
So gani nake kamar social media yana da advantage kuma yana da nashi disadvantage,
ana yana da amfani shi da kuma
rashin amfani shi. So idan zaka yi amfani da shi ta hanya mai kyau, a yau an baka assignment ne, zaka yi googling abubuwa, zaka duba ya akai, ya zaka ka ƙara ilimi sosai. Eh kuma a yau kasuwanci kike, zaka dauka ka dauka ka saka, saboda ka samu mutane su zo su siya, shi ma yana da hanya mai kyau. Amma wasu zaki ga suna tutura zage-zage ta comments, wani ma bai ma san ka ba, shi yana bincike akan rayuwanka ne, yana so ya zake ko ya ci zarafin ka. Wasu ma har buɗe page suke suna sa hotunan mutane suna zagin su, kuma kin ga haka kuma babu kyau.
To muka koma rayuwar aure, kuma zaki ga akwai mata da dama wanda suke magana da wanda ba muharramansu ba a dandalin sadarwa, su kuma waɗannan irin mata me za su ci game da su?
Su ji tsoron Allah. saboda aure kike yi yau ko maza ne a waje da in reality ma bai kamata ki yi magana da wanda ba muharramin ki ba balle ki je social media sannan ma akwai mata masu kamar mijin su ya musu wani abu sai su je social media suna complain suna ga mu bloggers akan gashi-gashi rayuwar akan magana a
fuskanta
eh sosai to ina maman ki ina sisters in ki ina ai uwan ki sosai so ga yake zo ki fada mu wani koi an ko ma an zo ana ba ta shawara zaki ga shawaran ma ba ma na kirki ba so ki ji tsoron Allah koi ki dage da addu'a da ibada sannan kuma ki dinga neman shawara wurin na kusa da ke ba wai ki kai shi waje ba
to su kuma akwai mazan da suke bibiyan mata zaki ga maza da dama sukan bibi shafukan mata su yi amfani da shi zaki ga namiji ne amma kuma sai ya bude shafi a matsayin shi na mace ko bakiya baki taba
ban saba experiencing ba amma ina jin labari haka kin gane sai su zo wasu ma wai a fara soyayya kuma mace da mace ne kuma ke biki san namiji bane ba kuma shi ma duk abubuwan nan ya kamata a gyara kuma sannan kuma masu replying din su ba kowa ne zai zo yayin muke magana ki amsa shi biki san waye ba eh daga yanayin mind da mutum yake miss message ya kamata ki san mutuncin ki san kai wannan bai ma kamata mana amsa shi ba
ina da abokai da abotar ji min rana ina da kawai wanda ba sa sau kuka na akwai kuma masu dinda kan rayina sai mu da muke amana mata da maza dangina
shirin namu zamu leka zauren girke-girken mu tare da malama Madina Ahmad Mukhtar inda a yau zamu ji yadda ake yin kunin shinkafa da gyada
sauraro yanzu kuma muka dawo gefen kwalama muna tare da babban bakon mu inda a yau zamu tabo abin da ya shafi wato nau'ikan kalan kunu da ake da shi kamar yadda dai a uwar gida a gida ta sani ta san cewa akwai nau'ikan kunu kala-kala akwai kunun zaki akwai kunun aya akwai kunun gyada akwai kunun shinkafa akwai kunun tsamiya akwai ma har kunun acca da ma kunun garin samambita da dai sauran nau'ikan kunun da muka sani to amma kuma bamu san wani kalan nau'i kunu wato bakuwar mu a yau sa ta yi mana ba amma kafin mu je nan bakuwar mu a yau ya sunan ki
sunana malama Madina Ahmad Mukhtar
to malama Madina gashi dai kin ga yanda na jira miki nau'ikan kunun da muke da shi kamar wani irin nau'in kunu zaki mana a yau
eh to zamu yi kunun shinkafa yau kunun shinkafa da gyada shi zamu yi yau insha Allah
To kamar yanzu idan mutum zai yi wannan nau'in kunin dame-dame yake bukata.
Gaskiya muna bukatan farar shinkafa wanda aka fi amfani da shi wajen yin tuwon shinkafa. Muna bukatar gyada dan kadan haka kadan mishi suya kadan saboda dan baki kamshi mai kyau
sosai.
Yawara muna bukatan tamarind a Hausance da ana kiran shi tsamiya.
Eh tsamiya
ke. Yawara muna bukatan tsamiya saboda kana so ka samu wannan savory taste din a baki.
Dan tsami-tsami.
Yawara.
To bayan waɗannan abubuwan da kika zayyano dai me abu na farko da uwar gida ya kamata ta yi in ta samu waɗannan abubuwan da za ta gabatar da kunin nata?
Ishe da farko za ta wanke shinkafan ta. In ta wanke shinkafa ta tabbatar ta cire duka wasu datti da kasan da yake cikin shinkafan sai ta dan jika shi. In ta jika shi saboda ifta inji da kyau kuma ya warkar da kyau. So idan ta wanke ta jika sai ta soya dan gyadan ta kadan hakan nan idan ta soya sai ta hada da gyadan nan da shinkafa sai ta kai amarka da mata in kuma tana so ta ji dan kamshi da ta iya sa ginger yawara ta iya sa citta a ciki da dan kanumfari kadan kar ya wuce irin kwaya biyu zuwa uku dan gadi yakan sa shi baki so kar dan kar ya ma sa shi baki gun mata ma ta sa ko kwara biyu hakan nan zai isa
haka
sai ta kai amarka de mata in ta kai aka marka de mata ta zo ta samu sif wato abin tata kenan sai ta tashi ta tatsi in ta tatsi a lokacin
za ta sa ruwa a cikin wannan kullun
abu za ta dole za ta sa ruwa a ciki amma kadan sai ta dan tace shi in ta tace shi sai ta sa a cikin tukunya ta dora akan wuta in ta dora akan wuta sai ta samu egg whisks abinda za ta dinga juyawa
me kenan okay chocolate za ta dinga
juyawa yawara da za ta iya juyawa in ta bar shi zai iya
zuba eh kumfaye ta so ya
zuba so gudun wannan ba za ta yi nisa da inda take ba sai ta juye shi a gurin ta dan bar shi a gurin ya dan fara nuna zai yi kauri da kanshi in yana nunan nan sai ta dan in ya dan fara kauri ya fara kaurin nan sai ta dan zuba tsamiyan nan kadan in ta ga dama tana so ta yi irin kalan na masu kudin nan sai ta sa mishi madara gwangwanin madara in ta sa mishi gwangwanin madara lokacin yayi kauri din nan sai ta cigaba da in ta juya ta dan bar shi sulala kadan a wuta sai ta sauke ta juye
a to akwai mutane da dama da suka ce kunin shinkafa ko kunin gyada sukan ce wai in aka sa mai suga yana sakewa
eh tabbas yana sakewa a lokacin da idan zaki diba shi yanzu ki sa a kofi da dumin shi ki zuba suga in da ki sha a lokacin lafiya lau amma in kika saki kika shashi ka dan bar shi to wallahi zai sake
to ba wani abinda wani wayo ko dabara da za a yi wanda ko an zuba suga ba zai sake ba ko kuma dai shi haka dai kunin yake
gaskiya ni dai a tawo zan ya ce dai haka dai kunin yake shin gani haka dai kunin yake amma ban san ko da wani dabaran da za a yi ba ya dan irin kariya sake because in kika duba mafi aksarin mutane za su ce miki yana sakewa so gaskiya al'amarin yana sakewa
to kawai dai dabaran shine in uwar gida ta yi kunin gyada ko kunin shinkafa kar ta zuba mishi suga a lokaci guda
sai in za ta sha
to masu sauraro kallon yanda ake yin kunin gyada ko kunin shinkafa kenan to Hajiya Madina kaman dame-dame za a hada wannan kunin shinkafa
eh to akwai masa zaki iya hada da masa akwai kosai akwai kuma
alkubus ana iya ci da alkubus
kwarai da gaske
akwai kuma sinasir to haka yake masu sauraro uwar gida a daidai wannan lokacin da kike sauraron mu da fatan ki ma zaki gwada wannan nau'i na kunin gyada wanda wasu suka fi sani da kunin shinkafa a gida domin ki burge ni house saboda in ya sha kalan naki kunin shinkafa ko kunin gyada a tabbatar ba zai tafi inda ake saidawa a waje ba kuma dai farko to yana da ƙarshe fatan mu kun ji dadin wannan shiri da ya zo muku ku ci gaba da kasancewa da muryan Amurka a kodayaushe. Rukayya Basha ke muku sallama a daidai wannan lokaci. Ma'assalam.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji miyoyinsu musamman ma wakiliyarmu a Najeriya wato Rukayya Basha da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leather Session da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Ta zaro zance. gaba a gaban su kwarai ba za su bare ba.